sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19:31:49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sauran gidajen radio sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma Niya a birnin Kwanne. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi da kuma shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka, da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar Lahadi, sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma da farko bari mu ji yadda duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Mayakan kungiyar Al-Shabab sun kaddamar da farmaki akan dakarun Somalia a yankin Lower Shabelle, lamarin da ya janyo hasarar rayuka daga bangarorin biyu a cewar jami'an tsaron yankin. Hare-haren da aka kai da asabar jiya asabar da misalin karfe 4 na safe agogon GMT san auna sansanonin da ke garuruwan Barire da Audegle a kudancin Somalia. Yan kungiyar Al-Shabab sun dauki alhakin kai hare-haren. Sojojin Somalia ne ke tsara sansanonin don kare gadoji da yawa a yankin Rafin Shabelle, wanda hukumomi suka ce suna taimakawa wajen hana motocin da ke dauko ababen fashewa shiga Mogadishu. An fara kai hare-haren ne da kunar bakin wake na mota a sansanonin biyu, daga nan kuma sai farmaki akan sojoji a cewar jami'an yankin. Tayu harin na jiya Asabar wani kokari ne na kawo cikas wajen karfafa matakan tsaro ga dakarun gwamnati a cewar jami'an Somalia. Mummunan harin da aka kai a ginin majalisar dokokin Amurka ranar Juma'a ka iya kawo jinkiri wajen sake bude kewayen majalisar a cewar kamfanin dillancin labaran AP. Tun bayan farmakin da masu goyon bayan tsohon shugaban Amurka Donald Trump suka kai a ranar 6 ga watan Janairu, aka kewaye ginin majalisar da shingayen tsaro. Masu goyon bayan Trump sun yi kokarin hana zartar da sakamakon zaben wakilan zabe da Biden ya lashe a zaben na watan Nuwamba da aka yi a shekarar da ta gabata. A kwanan nan aka cire shingen da aka sanya daga waje-waje a kewayen majalisar, yayin da har yanzu shingen ciki-ciki na nan. Wani rahoto da kamfanin dillancin labaran AP ya wallafa a jiya Asabar ya ambaci 'yan majalisa na bayyana mabambantan ra'ayoyi game da ko a sake bude wurin ko a bari sai nan gaba. A jiya Asabar, tsohon yariman kasar Jordan mai jiran gado Hamza bin Al-Hussein ya faɗa a wani bidiyo da aka nada cewa an yi mashi daurin talala kuma an gaya mashi kada ya saki yayi magana da wani. Hamza ya fitar da bidiyon ne bayan da sojojin kasar suka faɗa mashi ya daina daukar matakan da ake amfani da su wajen kawo cikas ga tsaro da kuma zaman lafiyar kasar. Babban hafsan sojojin kasar Yusuf Hunaiti bai bayyana takamaimai matakan ba, kuma ya musanta rahotannin cewa an kama Hamza. A bidiyon wanda lauyansa ya ba BBC, Hamza ya faɗi cewa baya da hannu a duk wani zagon kasa a wata kasa, ya kuma yi tur da tsarin mulkin kasar. Ya kuma kara da cewa abin bakin ciki da kuma takaici ne. An sanya wa miliyoyin mutane a fadin duniya sabbin matakan kulle a lokacin bikin Easter bana saboda cutar coronavirus da ke yaduwa duk da cewa ana ci gaba da bada rigakafin cutar. Kasar Italiya ta sanya tsauraran matakan kulle na kwana uku a fadin kasar a jiya Asabar, inda ta hana babban taron jama'a a dandalin St Peter's Square shekara ta biyu kenan a jere. Yau Lahadi sabbin matakan kulle suka fara aiki a Faransa, inda sabon nau'in coronavirus da ake sauran kamawa ya sa bangarorin da ake bada kula ta musamman a asibitoci cika makil. Haka kuma a kwanan nan aka sanya matakan takaita harkoki a Belgium da wasu kasashen Turai. A tsallaken tekun Atlantika kuma a lardin Ontario na Canada an sake sanya matakan kulle karo na uku tsawon kwanaki 28 a jiya Asabar, yayin da munanan nau'ikan cutar coronavirus ke bazuwa kuma ana kara samun mutane da yawa da ake kwantarwa a asibiti. Haka kuma an sanya sabbin matakai a lardunan British Columbia da Quebec.
Yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole.
Jama'a masu sauraron mu barkamu da sake saduwa a cikin shirin kasuwa akai miki dole. Shirin da ke zaga kasuwanni don jin halin da ake ciki. A yau shirin ya kai mu kasuwar Karane a garin Bukur da ke karamar hukumar Jassa Kudu a nan jihar Plateau. Ni Zainab Babaji zan gabatar da shirin na yau. Ayi saurare lafiya. Anan ina kasuwan Kara, wato kasuwan da ake saida dabbobi a Bukur, sannan kuma babban kasuwa ce wanda al'umma da dama daga fadin kasan na har ma da kasashen waje sukan zo domin sayan dabbobi. Akwai raguna, akwai awaki, akwai shanu da sauransu. Ga wani ranka dai sunanka?
Eh, sunana Malam Muhammadu Salu Ibrahim.
To Malam Muhammadu, kai me kake saidawa a nan kasuwan Kara?
Ina sayar da kananan dabbobi ne, akuyoyi da raguna da tinkiyoyi.
To kaman me da me ake kawowa, duk da yake na san cewa dabbobi ne, kaman ko za ka mana bayanin me da me ake saidawa a nan gurin?
Eh, kwarai da gaske ana sayar abubuwa sosai sosai. Ana sayar shanu, ana sayar akuyoyi, ana sayar tinkiyoyi, ana sayar raguna, ana sayar abincin dabbobi. A misali kamar anguria, dusa, arawa da kuma beef chop da corn chop da sauran makamannin su, dai abincin da dabbobi dai suke ci shi ake sayarwa a nan din.
To suwaye customomin ku, ko kuma suwaye ke zuwa suna sayan wa'annan dabbobi?
Eh, gaskiya muna da customomi sosai sosai, saboda mutane daga gurare suna zuwa nan, daga Lagos, daga Ibadan, daga Port Harcourt, har ma Africa ma suna zuwa nan suna sayan abubuwa kaya nan.
Tunda suna zuwa kamar yana da sauki ne a nan, shi yasa mutane ke zuwa?
Eh, kwarai da gaske mutane da yawa suna mun nan bayanin, suna cewa kayanmu yana da sauki fiye da wadansu kasuwanci kasuwan da aiki suke nan duk a Najeriya irin Kara. Amma mutane da dama dai suna zuwa muna sosai sosai, saboda dakan-dakan da muke tare da su, kuma muna ba su a better price, kuma muna karɓin su da hannu biyu, suna zuwa kwarai da gaske sosai sosai.
To Malam Muhammadu, ga awaki dai na gani a nan, kaman farashin su yakan kai nawa?
Eh, kaman wannan busurin da take kwance ita mukan siye ta, farashin ta 14,000, mu ma mu sar 15,000, mu samu dan 1,000. Sa dama ana business saboda riba ne. Eh, wancan kuma za a iya siye ta 15, mu ma mu sar da ita 16 ko 17.
Saboda wancan uwa mai kaman farin nan.
Eh, wannan din ita farashin ta 18-17, muna sar da irin su haka.
Wani alfanu aka samu musamman a cikin wannan sana'a ta saida dabbobi?
Gaskiya alhamdulillah, wannan sana'an da nake gaskiya na ci nasara wannan sana'an, saboda wannan sana'an da nake ma nayi aure, nayi gini, na taimaka ma ƴan uwana, na taimaka ma iyaye na. Gaskiya nayi farin ciki a wannan sana'an da nake, saboda na ci buri na sosai sosai, kwarai da gaske.
To gashi kana matashi, yawancin matasa kuma suna ta yawon banza, suna garin ramba a titi ba batun yin sana'a.
Ke matasan da suke nan da ba su da abun yi, kowa ya tashi ya samu abun yi, saboda shi rayuwa yanzu in baka tashi ka nema da kanka ba. Hausawa suke ce ban ba maraya sai dai rago. Ya dace duk matasan da suke kallon mu yanzu suke ji abin da nake faɗa, ina ba su shawara. Ko dan fiyowata ne, ko dan rake na wilbaro, kana sayarwa, kana yi, yafi da ka je kana roƙo ko kana bara, wannan yafi kyau.
To Allah ya bada sa'a Malam Muhammadu, nagode.
To nagode.
To har yanzu dai ina kasuwan Kara, wato kasuwan da ake sayar da dabbobi a nan Bukur a jihar Plateau kenan. Malam sunanka?
Sunana Mr. Hamza Ahmed Yusuf.
To Malam Hamza, ga kana a kasuwan Kara, me kake saidawa kai?
Mu sana'a mu shine siya da sayarwa na shanu.
Farashin shanu fa?
Farashin shanu a kasuwan nan kusan a Najeriya ba inda ya kai nan farashi mai kyau. Saboda shi yasa za ku gani from all over the country kowa damuwan shi ya zo na ya sayi kaya. Saboda shanun da mu muke ake kawo mana, ana kawo su ne masu ƙoshashu da lafiya, kuma suna zuwa da yawa, wanda ko guda 100 mutum zai siya a rana, in yazo zai samu ba tare da wani matsala ba.
Amma daga ina kuke samun wannan shanu?
Eto daga gefe ƙauyuka Fulani suke kawowa. Muna da middleman, kuma muna da middleman wanda kowane middleman za Fulani za su kawo mai ya sayar abin da ya sayar, shi ma abin da ladan da za a bashi shine nashi. So muna da dillalai a kasuwar nan sun fi more than 200.
To amma ana samun matsaloli musamman na satan shanu a kawo nan kasuwan, kuka samu irin wannan matsala a sashi saniya a kawo muku kuma ku saya?
Abin ya riga ya zama rampart, amma munan gaskiya muna union din wannan suna kokari sosai. Kusan bai kai sati biyu ba, sati ɗaya akwai barayin da muka kama a nan din suna kokarin zuwa so ba mu da ba wannan za mu iya cewa kamar external affairs ne mu kuma a namu cikin gidan muna iyakan kokarin mu wajen dakile wannan abubuwan
wato kukan tantance duk wanda ya kawo muku saniya kenan
eh muna da receipt din mu da komai wanda ko ka je wucewa ka nuna ma kowanne jami'in tsaro zai nuna eh wannan abin is legal
to wace riba ake samu musamman wannan hidima na saye da sayarwa na dabbobi
riban da ake samu shine gaskiya kusan komai anan da riba kin ga yanzu haka nan kuka zo kashin da shanin suke yi ma anan riba ne manoma na siya mauta na zuwa su siya su ma su yanka su ciyar da gidansu wanda su ake kawo musu siyar su ma suna samu su ma fulanin da za su kawo su siyar suna siyarwa su je su yi bukatun abin da yake gabansu ba wani matsala nan wajen kowa na samu abin da ya kamata ya samu
ga wani direban mota wanda shi aikin sana'arsa kenan ya kwasa ya kai guraren da za a yi yanka sunanka
assalamu alaikum sunana Ahmad Alkasu
to Haji Ahmad kai me kake gudanarwa a nan kasuwan kara
nan muna dauko a cikin motoci ne muna kaiwa abbatuwa da shanu
abatuwa wato wurin da ake yanka kenan
wajen da ake yanka ba
kukan kwashi waɗannan shanu wani hatsari kuke fadawa a ciki
wani lokacin za a ce an daki sani ya sata ni ma hatta ni ma an taba huda na nan a kafa ana loda shanu baka sani ba sai sa ya huda ka sai ka zo ka ta shan magani tukunna
to Haji Ahmad wani lokaci yanda kuke kwasan shanun nan a takura su a matse su a daure su ba kwa ganin kaman hakan ya kamata su ma musu sassauci
ana sassauta musu wani lokaci doguwar tafiya da dan yi in aka dan yi tafiya za a dan tsaya sassauta musu su dan huta don Allah da aka je za a sauke su lami lafiya
to har yanzu dai ina kasuwan kara ga wani kuma dan matashi wanda zamu yi bayani da shi dane ne sunanka
sunana Junior
kai me yin sana'a ka wannan kasuwan
ni na lomba ne ina lodi
wato idan aka kawo shanu sai ka rubuta musu lamba 1 lamba 2 lamba 3
kamar haka kenan ko sunan da kake so in ka siya shaida sai a rubuta ma wanda kake so
to misali a kasuwa ko kuma a ce ranar talata ake cin kasuwa kukan loda shanu kaman guda nawa a trailer
indai an sai shanu talata ranar laraba za a lodi muka loda trailer 5 trailer 3
wato kaman shanu manyan dabbobin nan daukan su kuke yi ko kuma ya kuke tura su a motocin nan
wanda za a sa a tilera ana sa shi a cikin kejin su ne sai a dinga kora su ana turawa wanda kuma da sa karamin mota da karfi za a kama shi a loda shi kowane lodi daya ana yi 500 ne karami ana yi 300 in a tilera ne ana yin kowane ana yin hada kudin gaba ɗaya kaman 6000 aka bayar
to amma akalla a ce a rana mutum yakan samu nawa irin wannan aikin da kake yi
a rana mutum zai samu 3,500
kuma na tare da shugaban wannan kasuwa ta kara da ke bukur a nan jihar Plateau ko za ka gabatar da sunanka
sunana dai Alhaji Bala Muhammad
ko za ka mana ƙarin bayani kamar za a ce wannan kasuwa ta kai shekaru nawa da kahuwa
kalla ta shekara kusan 80 duk wannan shekarun babu ranar da za a ce kasuwar nan ba a samu dabbobi ba a baya can kamar yadda na faɗa kullun garin Allah waye kasuwa ne sai baya ɗan shekarun nan da aka dan fara samun tashin-tashina wanda na baya can wanda ba mu fatan Allah ya kuma maimaita mana yanzu alhamdulillah an samu zama lafiya amma duk da haka mun rage kwanaki hudu ne kasuwar take ci a mako tana ci ranan Lahadi tana ci ranan Talata tana ci ranan Alhamis tana ci ranan Juma'a
wato kamar akalla idan ranan kasuwa ci kaman shanu guda nawa ake kawowa wannan kasuwa
kaman daga watan 6 zuwa watan 12 akalla a rana mukan samu saniya ran da tai shanu zan ka samu sama da 1,200 ko da 1,500 ran da gwamnati ta cika sosai muka samu 1,800 zuwa 1,000 din
waɗanne matsaloli kuke fuskanta a nan kasuwar
kingaga inda take nan a bude ko wani lokaci matsalolin da muke samu da daddare lokaci ko in ana ulodi ko kuma da dare barayi suka shigo su mana satan shanu yanzu daga watan 12 zuwa yanzu mun rasa saniya wajen 18
tunda na san gwamnati na samun kuɗin shiga a nan gurin me kuke ganin ya kamata ta yi muku
wannan magana gaskiya malama Zainab da kika karfan magana domin shi mai girma gwamnan jihar Plateau mun tabbatar masoyin mu ne a wannan kaso saboda tunda ya hau kokarin shi ya ga an yi ma gine-gine an maida ita zamani to gaskiya an samu matsala ko shi mai girma gwamnati ya sani ko bai sani ba mu sani ba har yanzu ba mu ga an zo an fara ba saboda haka kiran da zamu yi ga gwamnati shi mai girma gwamnati ya taimaka ya zuwa a kewaye mana kasuwan nan. Ya zama tana kewaye za mu fi samun sauƙin abubuwa da yawa.
Jama'a masu sauraron mu, anan za mu jingina shirin na yau. Sai wani mako idan Allah ya kai mu, za a zo muku da wani sabon shiri na kasuwa a kai miki dole. Ni Zainab Babaji da na gabatar da shirin na yau nake cewa mu huta lafiya.
Jama'a kada a sha'afa. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga nasihar Lahadi.
Sunana Reverend Dr. Stephen Panya Baba. Ni ne president na Equa Worldwide.
Halin Ubangiji Yesu. Kuma a Easter, wani halin Ubangiji Yesu ne mun fi ganewa yasa shi yazo ya mutu kan gice domin lafiyarfu mu sadakar da kanshi. Sadakar da kanshi. Ya yi rayuwa na sadakar da kanshi. Na ɗaya ya bar sama wajen da yana da daraja da ɗaukakansa. Ya zo nan duniya da yana cike da zunubi da shan wuya. Don ya zo ya yi rayuwa na shekara 33 har zuwa rabi ma a wannan duniya. Don me? Ba domin kansa ba, amma domin yana so ya cece rayukanmu daga hannun mutuwa, daga hannun shaitan. Inda mu Krista da sauran za mu koye Yesu na sadaka da rayuwarmu, ba za mu yi abubuwan da muke yi ba da mutum ɗaya arziki ko kuwa dukiya na wannan kasan an sa a yi amfani da shi domin gina asibitoci, domin gina makarantu, domin sai mutum ɗaya ya kwashe ya sa a aljuhin shi kadai. Wannan halidin ba na sadakarwa ba, wannan halidin yana nuna halin rashin gaskiya, halin cin mutunci, halin mugunta ne kawai. In dai da gaske muna da Yesu dina a cikin zuciyarmu, da bai kamata a same mu da irin wannan halin ba.
Madalla, masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Tun bayar ɓullar annobar cutar corona, mutane ke cikin halin tsoro da zulumi sakamakon yadda cutar ke saurin yaduwa a cikin al'umma. Musamman a Najeriya, akwai cututtuka da hukumomin lafiya ke ta faɗi tashin ganin an kawar da su, kamar zazzabin cizon sauro, zazzabin lasa da sauransu. Zazzabin cizon sauro dai ya zama kamar ruwan dare a Najeriya. To sai dai hukumomi da ke yaki da cutar da kuma hukumar lafiya ta duniya sun koka ga yadda mutane ke tsoro ko suka kauracewa zuwa asibiti sakamakon annobar cutar corona, wanda suka ce hakan zai iya kawo koma baya a yakin da kasar ke yi don kawar da zazzabin cizon sauro. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki a shahararren asibitin Nizamiye na kasar Turkiya da ke Abuja. Likita, barka da wannan lokaci.
Masu sauraron mu, barka da wannan lokaci.
Ta yaya ake gudanar da ayyuka a asibiti, musamman ma a wannan yanayi da ake ciki na annobar cutar corona?
Wannan annoba hakika ta sa an samu bambanci akan yadda aka saba gudanar da harkokin asibiti. Kamar yanzu misali, a wurinmu idan ka shigo, abinda za a fara yi akwai wani bangare daga wajen asibitin kafin ka shiga cikin ginin asibitin, wanda za a gwada ka, a fara bincikawa, a tabbatar da cewar baka da ita wannan kwayar cutar corona kafin a baka ka shiga daga cikin asibitin. A wani lokacin idan ana zargin mutum da alamun cutar, to a nan wurin sai an gwada, an yi gwajin ta wannan cuta. Gwaji ne da ake yi cikin hanzari da za a samu sakamako cikin minti 15 zuwa 20. To sai an gwada tukunna, an tabbatar kafin a bari mutum ma ya shiga cikin asibitin. Wanda ko ka ga da duk babu wannan matsaloli da ka zo kai tsaye za ka shiga cikin asibiti, a tambaye ka wanda likita likita zaka gani ko kuma ka tambaya baka shawara ga likitan da ya kamata ka gani ka wuce kai sai ka likita.
Ka ce tun a wajen asibitin ma akwai wasu abubuwa da ake gwadawa dan a tabbatar da mutum ba shi da cutar corona. Shin akwai wani gwaji wanda nan take da in an gwada mutum zai iya nuna alamun cewa mutum yana dauke da cutar corona?
Na sai banda gwaje-gwajen da ake yi na zafin jikin mutum idan aka yi mai tambayoyi kuma aka ga akwai tunanin cewa akwai hatsarin yana da wannan cuta, to ana irin wannan gwaji da ake asa wannan da auduga a hanci a lakato a gwada wannan cuta a take a wurin. Idan ta nuna cewa mutum yana da ita, to sai a ba shawara ya tafi inda bangaren da ya kamata su kula da corona din. Idan ku ba shi da ita, to sai a tura shi kuma ya je ga likitan da ya kamata ya gani.
Shin mutane ma na ziyarar zuwa asibiti domin duba lafiyarsu?
Duk da hakan ba laifi ana samun mutane suna zuwa din sai dai ba kamar da ba gaskiya, ba kamar lokacin da ake ba annoma ba, saboda yanzu tsoron ake ji. Kana tsoron kai karka je ka hadu da mai ita ka dauka, ko kuma kai kana jin tsoron kar a je a ce ma kai kana da ita din, saboda haka sai kasance mutane suna jin tsoron zuwa asibiti ma wani lokaci.
To musamman ma da kai maganan cewa mutane na tsoron zuwa asibiti, hukumomi na yaki da zazzabin cizon sauro wanda kuma hakan ya sa mutane kamar yadda ka faɗa cewa mutane dan ja baya ga zuwa asibiti da ake yi. Yaya kake ganin za a wayar da kan jama'a kan zuwa asibiti, muhimmancin zuwa asibiti musamman ma ita wannan zazzabin cizon sauro cuta ce wadda ita ma take da illa, kuma alamominta ma wasu alamomin kamar zafin jiki suna kamanceceniya da cutar corona. Yaya kake ganin hukumomi da kuma aikatan lafiya da likitoci za a wayar da kan jama'a kan muhimmancin zuwa asibiti musamman ma idan mutum yana fama da zazzabin cizon sauro?
To da bukatar mutum ya fahimci cewa ita dai rashin lafiya kowace inke da bukatar a gane ta kuma a dauki mataki, ko corona ce ko kuma ba corona ba, saboda kada mutum ya zauna ya kasance yayiwa kanshi illa kuma yayiwa wani shi illa. Misali a ce ma ka je asibiti kana da alamu wanda ake tunanin na corona ne, sai aka bincika ba ita ba ce, kaga kai zaka samu kwanciyar hankali da natsuwa. To kuma idan aka tabbata ita ce, akalla za a dauki matakan da za a taimaka ma, sannan kuma za ka dauki matakan da za ka kare wasu, musamman idan kana da iyaye tsofaffi ko ƴan uwa na kusa wanda idan ka harbe su zai iya zama matsala. Saboda haka da bukatar mutane su gane cewa idan dai akwai rashin lafiya kowace iri ce, ko corona ko kuma zazzabin cizon sauro, to mafi alkhairi shi ne a tabbatar da ita kuma a dauki maganin da ya kamata, saboda sai mutum ya zauna gida tun ciwon bai tsananta ba kuma a kai ga an samu wata matsala idan ba da matakin da ya kamata ba.
Likita, kamar misali ma idan mutum yana zazzabin cizon sauro ya zauna a gida sakamakon tsoron kar a yaje asibiti a ce corona ne, kamar wasu illoli ma za ta iya haifarwa da mutum?
To illolin shi ne za a iya samun matsananciyar cutar zazzabin cizon sauro wanda zai iya fasa kwayoyin jinin ya kasance jinin shi ya yi karanci, ko kuma idan yana da wata cutar misali idan jinin nan ya kasace kuma yana da wani ciwo kamar ciwon zuciya zai iya bata lamuran harkar zuciyar nan. Idan yana da hawan jini da ciwon nan, da tsananin ciwon nan yana iya tabarbara ciwon hawan jinin. Idan yana da shiga shi ma zai iya tabarbara wannan. Sannan ita kanta zazzabin cizon sauron nan zai iya kwayoyi na su shiga kwakwalwa a samu matsananciyar zazzabin cizon sauro. Sai kasance kenan an kai mutum asibitin a lokacin da ma baya bukatar a kai shi din. Shi din kan kanshi bai ma san halin da ake ciki ba, sai dai a kai shi da kan kanshi ba zai iya zuwa ba. To kaga an samu matsala kenan, gara a ce lokacin da yake da karfin da zai dau mataki da kanshi ya je cikin kwanciyar hankali a dau matakin da ya kamata.
Tun bayar bullowar annobar cutar corona, likitoci da ma wato masu aikin lafiya asibiti suna ta gargadin cewa mutane kada su zo asibiti idan dai ba wai halin ya kai ko a mutu ko a yi rai ba. To kuma mutane a Najeriya yadda suka dauki cutar zazzabin cizon sauro kamar ba cuta ce ma da aka saba da ita, kamar za a iya kawai ko shan magani a gida ko wani abu makamancin haka. To yadda hukumomin lafiya da kuma asibitoci da likitoci suke ta maganar idan dai ba halin mutuwa ko rai bane za a je asibiti asibiti, shin hakan ya dace?
A'a, ina ga an samu matsala wurin isar da wannan sako. Ma'aikatan lafiya ba za su ba da shawara cewar mutum ya je asibiti a halin ko mutuwa ba ko kuma rai ko ya ke cewa mutu ko kai. Bai kamata ba. Abinda ya kamata waɗanda ya kamata a ba shawara su kauracewa asibiti musamman muna da kinsa al'adu irin na dubiya. Sai ka ga an kwantar da mutum ɗaya a asibiti amma duk dangi na kusa da nesa gaba ɗaya su ce dole sai sun zo asibiti sun duba shi. To kaga wannan wata hanya ce da za a iya yaɗa annoban nan ta ƙara tabarbara. Saboda haka amma shi ga mara lafiya zai je asibiti kuma ko a wannan lokaci abinda ake yi idan aka gwada mutum aka tabbatar da yana da corona misali amma babu alamun cuta to su ne ake ba su shawara cewa su koma gida a ba su shawarwarin abubuwan da za su duba yanayin numfashinsu yanayin ɗan gwaje-gwaje na can to da sauransu da ake yi a gida kuma a ba su lambar waya a ce idan ka ji jikinka ya canza to ka nemi taimako ka kira wannan lamba ba wai ana nufin a ka zauna sai ka ji ba za ka iya tashi ba ko har ka kusan fita daga hayyacinka sannan ka kira ba sakon da ma'aikatan lafiya ke bayarwa ba kenan to amma dai an samu matsala wurin isar da wannan sakon.
To likita wato ita kanta hukumar lafiya ta duniya ta yi gargaɗin cewa annobar cutar corona na neman ya zama barazana a yakin da Najeriya take yi na kawar da zazzabin cizon sauro wanda ta ce hakan zai iya kawo koma baya ma ga wasu wato nasarori da aka cimma wajen yaki da ita wannan zazzabi na cizon sauro. To me za ka ce game da haka?
Wannan tabbas haka ne. Na daidai su kansu ma'aikatan lafiya masu kula da lafiyar al'umma tun daga a gwamnatance kenan. Hankalinsu kin ga ya rabu biyu. Ga can babu wannan annoba saboda haka tunani da sauransu na cututtuka irin su malaria ne da sauran waɗancan cututtuka. To ba a gama da waɗannan ba sai kuma wannan annoba ta kullu. Kin ga cewa za ta ɗauki hankalinsu ya zama an samu hankali ya rabu. Sannan kuɗaɗen da ake kashewa a wurin kare waɗancan cututtuka irin su malaria kenan yanzu tun da an samu ƙarin wata matsala ta annoba kenan kuɗin da ya kamata da za a tura su ya shiga wajen harkar kare wannan zazzabin cizon sauro ne wani daga cikin shi la'alla za a iya amfani da shi kenan za a tura shi sai ya koma harkar ita corona nan. Sannan ko yawan ma'aikatan da ya kamata a ce suna kula da yadda za a shawo kan malaria nan to kin ga yanzu dole za a raba ƙarfi kenan wasu su je suna harkar yadda za a kare ta wannan annoba waɗannan kuma wanda suka rage wanda sun ragu kenan daga cikin mutanen da ya kamata a ce suna kula ne ta yadda za a kare zazzabin cizon sauro. Sannan yanayin su kansu kasancewar wannan annoba ta zo kamfanonuwa da dama masu yin magunguna da sauransu da yadda ake shigo da magungunan shi ma wannan annoba ta shafe shi lokacin da aka rufe hanyoyin tafiye-tafiye kin ga kenan idan ba ka yi magunguna a kasar ka kamar na zazzabin cizon sauron zai kasance maganin ya yi karanci har da sinadaran da ake gwaji da su a ɗakin bincike wanda idan ba ka yin su a kasar ka sai ka shigo da su daga wata ƙasa wannan hana shiga da fici na ƙasashe ya kawo tsaiko da kuma matsala wurin yin su sannan manya-manyan kayan fununnin maganin su kansu hankalinsu ya koma kan neman yadda za a samu magani na ita wannan annoba kenan da kular da ake wasu malaria da sauransu tabbas ta rabu. To wannan da akan gwamnatance ma kenan da kuma ta hanyar kamfanoni da sauransu to su kansu akan marasa lafiya an samu asarar ayyuka da dama yadda zai kasance kenan kuɗin da ke hannun mutane wanda da ko ya dan ji ciwon kai zai ruga asibiti yanzu zai kauda ido ne sai ya ji ba yadda zai yi sannan ya je asibitin ba dan baya son ya je ba amma saboda dan abin da yake samu ya ragu ko babu shi ko kuma hidimomi sun karu saboda haka wannan annoba ta shafi hanyar da za a bi na maganin wannan zazzabin cizon sauro da wasu ma cututtuka kasanmu da kuma kasashe da dama a duniya.
A ganinka wace hanya ya kamata hukumomin da suke wannan yaki da kawar da zazzabin cizon sauro su bi don cimma buri?
Kamar yadda ne bayanin cewa lallai za su samu matsala ta yanayin raguwar kuɗaɗen shiga da suke zuwa da su kansu kayan aiki. To waɗannan hukumomi da buƙatar su jawo hankalin gwamnatoci da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu wanda suke taimakawa su fahimci yadda tabarbarewa al'amuran nan suke da ƙaruwar barazanar nan ta wannan cututtuka da suke su kamar irin su zazzabin cizon sauron nan idan aka jawo hankalin waɗannan gwamnatoci da kuma masu zuba kuɗaɗe nan wala Allah za a dan samu karin kudade da kayan aiki da ake bukata na yakar wannan cuta. Amma tabbas akwai matsala kuma tana shafar duk bangarorin.
To masha Allah masu sauraron mu anan zamu da sa'aya 20 namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato.
Da talon Musa Tahir.
Sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya.
Masu sauraro baki daya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma anjima da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.